نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلا شمي تارق البركة مسلا شمي واللقاء لكينا شكين قرم بوشي أجهر بوشي وانا يمجين الاهدي يو شاتقوس ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 3 ga watan 6 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsiri surati Taha inda zamu tashi da kan ayata 17 muna maraba da bakinmu da suka zo daga Kano domin kawo ziyara wannan majalisi. Muna musu fatan alkhairi da fatan Allah ya maida su gida lafiya. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Qala hiya 'asaya atawakkalu عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى.
الله سبحانه وتعالى يقول وما تلك بيمينك يا موسى كما منيني وانشان أهننك نداما يا كي موسى. Kala Musa ya ce hiya asaya, ai sandata ce, atawakkau alaiha, da nake dogarawa a kanta, wa ahushu biha ala ghanami, nake karkado da ganye ga dabbobina, waliya fiha ma'aribu ukhra, kuma ina da wasu buƙatun na daban tare da ita. Kala Allah ya ce alqiha ya Musa, to jefar da ita ya kai Musa. فألقاها سيجفد إته فإذا هي حية تسعى سيغتا تازم مچيجياتنا غغاوا. قال الله يجي خذها كامات ولا تخف كدك جثورو سنعيدها سيرتها الأولى زام ما يد إته كمرينة تكي أدا وننشي غبني دا مغرر دا الله سبحانه وتعالى يكي وأنبي موسى عليه السلام. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana masa al-usulu thalatha, wato wasu ginshiƙan imani guda uku. Na farko imani da Allah, innani ana Allah la ilaha illa ana. Na biyu kuma bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'abuduni wa aqimi salata li dhikri. Bauta wa Allah da kuma tsayar da sallah, wanda bangare ne daga cikin bautar Allah. Sai na uku, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, wato shine maganar tashin alkiyama. Bayan ya masa magana akan waɗannan ginshiƙai guda uku waɗanda muka ce akan su ne ginshiƙai na farko da Allah subhanahu wata'ala ya girka da'awar Annabi Musa alayhi salam akan su. Sai kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya fara nuna masa wasu daga cikin ayoyinsa, wasu mu'ujizozi don ya kwantar masa da zuciya, don ya samu nutsuwa cewa da Allah subhanahu wata'ala yake magana, kuma ya samu nutsuwa akan cewa Allah subhanahu wata'ala zai taimaka masa a cikin abin da zai dora masa na nauyi. Allah subhanahu wata'ala ya tambaye Annabi Musa alayhi salam, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, kuma menene wancan a hannunka na dama? ya kai Musa. Wannan tambaya Ubangiji Subhanahu wata'ala yayi wa Annabi Musa alaihi salam, ita duk da cewa yafi Annabi Musa sanin menene a hannunsa na dama, amma kuma yayi masa wannan tambaya domin ya jawo hankalinsa zuwa ga abin da zai biyo bayan tambayar, sannan kuma ya tabbatar masa da cewa sanda ce fa a hannunsa, domin duk wani abu da zai ga ya faru daga baya kai yayi tsammanin cewa ko wani abu ne ya faru ya rasa sandarsa ne ya dauko miciji ko wani abu tare da shi, saboda haka yanzu ya fara tabbatarwa da cewa sandar ce ita ce a hannunsa. Saboda haka yayi masa wannan tambaya Annabi Musa alaihi salam, da aka yi masa wannan tambaya dole zai ji tambaya ce wacce take ta ban mamaki, tunda ya san da wa yake magana, da Allah yake magana, kuma Allah ya tambaye shi menene a hannunka na dama. Don haka dole zai yi tsammanin cewa ko akwai wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala yake so ya bada ansa da shi, sabanin abinda yake na zahiri, wanda an tambaye ka menene a hannunka na dama, kana riƙe da biro ka ce biro ne, kana riƙe da kuɗi ka ce kuɗi ne. Don haka a nan zai zaci cewa ko zai ji wani abu daban, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama a hajjinsa ta ban kwana, lokacin da yake tambayar sahabbansa ayyu yawmin hadha, wace rana ce wannan, duk mutane suka yi shiru suna tsammanin ko zai kirawo ranar da wani suna da ba sunanta ba, ranar juma'a ce, kuma kowa ya san juma'a ce, to amma kuma Annabi yana tambaya ayyu yawmin hadha, ayyu baladin hadha, ayyu shahrin hadha, wanda duk suna da tabbacin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san a wani gari yake, a wace rana yake, kuma wani wata ne. Saboda haka suka yi shiru suka ce har muna tsammanin ko zai kirawo su da wani suna ba nasu ba. Saboda tambayar tana da ban mamaki, abinda ka san ka sani kuma a tambaye ka shi. Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa, menene a hannunka na dama? Ce a hannunka na dama, wannan yana nuna cewa yana da kyau mutum in zai yi amfani ya yi amfani da hannunsa na dama maimakon na hagu a cikin al'amuransa, abinda ya shafi ɗauka, ajewa, karɓa ko ya bayar ko ya daka, ya yi amfani da hannunsa na dama, ko ya ci ko ya sha ko rubutu, ci da sha duk ya yi amfani da hannunsa na dama. Musulunci bai yarda ba wata larura haka kawai mutum ya ci abin da hannun hagu ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa kada ku ci da hannun hagu, kada ku sha da hannun hagu, domin shaitan ne yake ci da hagunsa ya sha da hagunsa. Za ka kakku yi duk abin da aka jingina wa aka ce aikin shaitan ne, to wannan yana nuna haramci a bisa ƙauli rajihi na malamai, inda aka ce abu amalin shaitan ne, kamar yadda Allah ya kira giya rijsun min amalin shaitan, abin da aka ce aikin shaitan ne, da wani alama ce da suke nuna haramci. Don haka baya halatta mutum ba da wani uzuri ba ya ci ko ya sha da hannunsa da hagu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana ci da hannun hagu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ci da hannunka na dama, sai ya ce ba zan iya ba. Ba kuma abin da ya hana shi ya karbi nasihar Annabi sallallahu alaihi wasallam illa girman kai, ya za a yi a ce an yi masa gyara? Sai Annabi ya ce ba za ka iya ba, to je ka ba za ka iya ba. Daga ranar bai ƙara daga wannan hannun nasa ba, ya yi amfani da shi ya shanye. Mai ruwa ya ce fama mana'ahu illa al-kibar, ba abin da ya hana shi ya ci da hannun dama sai girman kai kawai, ce sai ya ce Annabi ba zai iya ba. Annabi ce to je ka ba za ka iya ba. Shikenan daga lokacin bai ƙara amfani da wannan hannun ba, ya shanye. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya wa Salama ibn al-Akwa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, ka ci sammillaha ya bunai ko ya gulam sammillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, ya kai wannan yaro ka ambaci sunan Allah, ka zo cin abinci sannan ka ci gabanka sannan ka ci da hannunka na dama. Wannan ita ce shari'a, ita ce koyarwar musulunci. Yayin da zaka ci ko zaka sha, kai amfani da hannun dama. To amma sai arna suka zo mana da amfani da hannun hagu maimakon dama. Mutum zai ci abinci sai ya rike cokali mai yatsu da hannun hagu, sai ya rike wuka da hannun dama, sai yanka da dama, sai cokala da hagu ya kai bakinsa. Me yasa yake haka? Haka arna suke yi, saboda haka tura suke yi. Bai san cewa yana aikata wani aiki na shaidan ba, bai san cewa yana cikin wani saban Allah ba. Shi wancan da kaga yana yi bai yi imani da annabin da Allah ya aiko da shi ba, bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kila ma bai san wannan hukuncin ba. Saboda haka shi ba a tsammanin zai saba, wato zai yi biyayya ga wannan umarnin. Amma kai mumin musulmi ka ce za ka kwaikwayi wani abu, kuma ba daɗi yake da shi ba. Mutum ne ba hago ba, amma lokaci ɗaya sai mai da kanshi ba hago ya rika cokalar abinci, kaga yana kaiwa baki, yana kakaucewa, saboda bai saba ba. Amma wai ya shiga cikin wasu ka a ce da shi ba ƙauye, bai san cewa abin da yake yi ba shi ne ƙauyancin. Domin duk wanda zai bar tashi karantarwar, tashi al'adar, ya kama ta wani shi ne tsabar ƙauyanci. Birnanci da wayewa ka nuna kana da naka, kuma kana alfahari da naka, kuma nakan ma yayi ya mafi wannan shi ne birni, shi ne wayewa. Amma kullum ka nuna naka banza ne, naka bai yi ba, naka ci baya ne, na wani ne daban, shi kuma yana ganin ka wani gaula. Saboda ba wayewa ba ce. Saboda haka hatta rubutu, in za ka iya rubutu da dama, ki ƙoƙari ka koya ka yi da dama. Allah subhanahu wa ta'ala yana magana kan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik, shi gabanin alqur'ani baka kasance kana karanta wani littafi ba. Wala takhutuhu bi yaminik idhan lartaba almubtilun, kuma baka rubuta shi da hannunka na dama. Da yake nuna cewa ko rubutu ne, kai kokari ka koya da dama. Ba a ce yin rubutu da hagu daidai yake da cin abinci da sha da hagu ba, shi wannan ba a samu umarni ko hani game da wannan ba. Amma da za ka yi amfani da daman, to zai fi dacewa da yadda Allah sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam, wala takhutuhu bi yaminik, ba ka rubuta shi da hannunka na dama. Shi yasa ko a lahira muminai in aka tashi ba su littafinsu a hannun dama za a ba su. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه, من ذاك باشي للتافنس أدامنس يركع شو قال للتافينا كوكربا كوكرنتا هنا فلين شكي كافركم أباس للتتفنس أهنس نهبو. أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. سورك قو ألاهرة وبنجي سبحانه وتعالى a hannun dama ya zaɓa ya ba wa mumini littafinsa. Shi kaga wannan yana nuna maka sharaf na hannun dama. Saboda haka abinda ya shafi najasa, abinda ya shafi najasa shi ake so ka yi amfani da hannunka na hagu. Makruhi ne ka yi amfani da hannunka na dama a cikin kawar da najasa. Aisha tana cewa wa kanatul yusra li khala'ihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma kana min adha, hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama na hagu da shi yake kama ruwa ko yake kawar da dukkan wani abu na kazanta da hannun hagu. Hafsa radiyallahu ta'ala anha, kamar yadda yake cikin musnad Imam Ahmad da sunan Abi Dawud, take cewa game da annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa wa kana yaj'alu yaminahu li aklihi wa shurbihi wa wudu'ihi wa thiyabihi wa akhdhihi wa ata'ihi wa yaj'alu shimalahu lima siwa dhalik, take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da hannunsa na dama wajen cin sa da shan sa da alwalarsa da kuma sanya tufarsa da karbarsa da bayarwarsa hannun hagu kuma yana amfani da shi abinda yake kishiyar haka abinda ba wannan ba to wannan shine abinda ya kama shi yasa anan ma sai Allah subhanahu wataala ya nuna mana sandar annabi Musa alaihi salam a hannunsa na dama take alawma tilka bi yaminika ya Musa menene wannan a hannunka na dama shi yasa ko a fassara kada kawai ka fassara ka ce wa ba tilka bi yaminika menene a hannunka ya Musa ka rage wa fassarar ma'anarta dan ba za a gane wani hannu bane ma tilka bi yaminika menene kuma wannan a hannunka na hagu na dama ya kai Musa saboda annabi Musa alaihi salam yace hiya asaya ai ita sandata ce ansa kalma ɗaya ce za ta bayar da ansar da tambayar da Allah yayi annabi Musa ya bada ansa kalma ɗaya ce za ta bada ansar yace asa yace sanda menene a hannunka na dama ya Musa yace sanda wannan ita ce ansar da za ta biya buƙatar wannan tambaya amma annabi Musa alaihi salam sai bai wadatu da haka ba sai da ya ƙara hiya sannan kuma yace asaya ai Allah ya san sandarsa ce tunda a hannunsa take amma sai da ya ƙara da wata hiya ita ai sandata ce saboda me wannan shi yake nuna maka shi kansa yana mamakin tambayar shi yasa ya ƙara da hiya kamar kai ne ka abin nan ku biyu kuna tafiya da kai da abokinka sai ku haɗu da wani sai ya tambaye ka waye wannan sai ka ce wane ne bayan kwana biyu sai ya sake tambayar ka waye wannan ce ai wane ne saboda me ai jiya ka gaya masa shi waye ne saboda ka huwa fulan ai wane ɗin nan ne dan ka nuna man kai kana mamakin sake tambayar domin daman ai ya san waye ya kamata a ce bai tambaye ka ba to kuma da ya tashi ya ce asaya sanda ta ce ya jingina abin zuwa gare shi domin wannan duk shi yake bada labar shi yake baka labarin cewa annabi Musa alaihi salam yana mamakin tambayar da aka yi masa sanda ta ce bai tsaya a nan ba sai ya ce a tawakka'u alaiha ina dogarawa a kanta wa a hushu biha ala ghanami ina kaɗowa dabbobina ganye da ita waliya fiha ma'aribu ukhra kuma ina da wasu buƙatu ma daban da ita wannan duk ba a tambaye shi ba kawai menene a hannunka sanda shikenan ansar da ake buƙata a wajensa amma sai ya tsawaita ansar ya tsawaita abinan ba a bayar da ansar ya ɗauko ta da tsawo wasu malamai suka ce kasancewar bai san me yasa aka tambaye shi ba an tambaye shi ne akan a san ita sandar ce ko ba sanda ba ce ko ana so a san amfaninta a wajensa don haka da ya tashi sai ya faɗi duka abubuwan biyu sai ya faɗa wa Ubangiji subhanahu wataala sandar ya yi bayani akan aininta sannan kuma ya yi bayani akan manfa'arta idan tambayarsa ake akan mecece haƙiƙanin abin da yake hannunsa to ya ba da labarin cewa asa ce sanda ce idan kuma ana tambayarsa menene amfaninta shi ma ya faɗi mafi mahimmancin amfaninta a wajensa shi ne da ita yake dogarawa yana tafiya sannan kuma yayin da dabbobinsa suka buƙaci abinci yana kakkaɓo musu ganyen itaciya da ita saboda ka in wannan ake nufi ga ansa in wannan ake nufi ga ansa in kuma duka ake nufi to ga ansa na duya bayar don haka sai ya faɗi wannan wasu malamai suka ce daɗin magana da Ubangiji da ya ji yake sha'awar cewa magana ta yi tsawo katta taƙaita a cikin 'yan kalmomi kaɗan saboda haka da ya tambaye shi menene a hannunka na dama in yace sanda ce ya ansa magana ta takaita iyana sauraka sai yake son yayi dogon hira da ubangijinsa sauraka sai ya dauko doguwar ansa kada a ce ya tsawaita sai ya dunkule a ƙarshe waliya fiha ma'aribu ukhra ina da wasu bukatun ma daban da wannan sandar yana jira wakila a ce kamar mai da mai da mai da mai shi kuma ya ci gaba da bayani da haka sai ya dunkule maganar kada ya ƙara tsawaitawa a ce to ai ba tambaye ka ba kuma sai ya bar dan wandungu wanda watakila a ƙara buƙatar bayani tunda ya ce ma'aribu ukhra a ce kamar da mai da mai da mai da mai kaga magana za ta ci gaba to kuma Allah subhanahu wataala ba wannan ne manufar ta masa tambayar ba akwai abin da yafi muhimmanci da wannan shi yasa sai ba a tsaye da shi akan wannan ba yace atawakkau alaiha ina dogarawa akan ta saboda mutumin da yake tafiya yana buƙatar haraka yana buƙatar energy ne ya motsa jikinsa sannan kuma da abin da zai dora nauyin sa akai idan tafiya ta yi tafiya kafafuwansa da su suke dauke da gangar jikinsa za su gaji saboda za su buƙaci wani abin da zai tallafa musu domin ci gaba da wannan tafiyar kada a tsaya hutawa da saboda suka rike sanda suna dogarawa ba don tsufa ba saboda a lokacin annabi Musa alaihi salam yana ashuddahu yana cikin ganiyar karfinsa don haka ba gajiya take gudu ba abinnan ba tsufa bane yasa yake rike sandar yana rike ta domin ya zama na tafiyar tashi na farko bai jigata da wuri ba na biyu kuma yayi sauri saboda yayin da yake dogara sandar zai zama takunsa yana da tsawo yana zai daga kafar sai jata zai fi a ce babu sandar a hannunsa in kana so ko tsalle ne zaka yi in ka dau sanda sai kafin tsallan sosai fiye da a ce babu sandar a hannunka haka tana taimaka masa wajen ya dade yana tafiya kuma tana taimaka masa wajen saurin tafiya saboda haka yace atawakkau alaiha sannan idan gajiya yayi wani lokaci yakan huta to wani lokaci ba ma sai ya zauna ba yana tsaye da ita a doka ya jingina da ita zai iya hutawa saboda haka tana da masa amfani ta wannan nahiyar sannan wa ahushu biha ala ghanami ina kaɗowa da dabbobi na ganye da ita wannan shi yake nuna muka cewa a tafiyar baya ga shi da matarsa akwai kuma dabbobi da yake tare da su saboda haka in sun buƙaci abinci kasancewar inda suke tafiya a cikinsa sahara ce ta saina ba ta da itatuwa ƙanana wanda suke ƙasa da dabbobin za su kiwo a cikinsu saboda haka sai dai manyan itatuwa in an gani ya kaɗo musu ganyen abinda zai amfani da su wajen kaɗo musu ganyen shi ta sandarsa saboda haka sai ya sa sandarsa ya kaɗo musu ganye a nan sai ya faɗa amfani guda biyu na sandar mafi girman amfani a gunsa ɗaya amfaninsa shi ɗaya kuma na dabbobinsa nashi atawakkau alaiha yana dogarawa da ita amfanin dabbobinsa kuma yana kaɗo musu ganyayyaki da wannan sandar akwai hadisai baragurbi na ƙarya ƴan jabu waɗanda aka ruwaito a kan wato falalar riƙe sanda duk hadisai ne wanda ba su inganta ba kamar hadisi yake cewa al'asa alamatul mu'min wa sunnatul anbiya cewa sanda alama ce ta mumini kuma sunna ce ta annabawa hadisi ne mawdu dailami ya ruwaito shi haka nan ya ruwaito wani hadisi cewa kana lil anbiya'i kullihim mikhsaratun yahtasiruna 'alayha tawadu'an lillah cewa annabawa dukansu suna da sanda da suke dogaro a kanta domin nuna tawalu'u ga Ubangiji subhanahu wataala wannan ma hadisin ƙarya ne saboda babu wani hadisi da ya zo musamman don faɗar falalar riƙe sanda na'am mutum don ya riƙe sanda ta amfane shi wannan babu komai gashi annabi Musa alaihi salam yana yawo da sandarsa, amma a ce sunna ce ko alama ce ta mumini, ta yadda idan muna so mu samu wannan falalar mu ma mu zama masu tawalu ga Allah subhanahu wata'ala, sai kowa ya fito da sandarsa in zamu zo nan, duk mu aje sandunan mu a waje, in zamu shigo in an tashi kowa ya dau sandarsa. Wani lokaci ma a dan yi rigima ce ba sandarka bace ta wace, wani ya ce an dauke min sandata dan za a samu masu daukewa ya dauke sai mu wani. To babu wannan, in kaga mutum yana rike sanda bukatar sa ce sanda min sunanil ada wa laysat min sunanil ibada. Shi yasa Ibn Qayyim Azadul Ma'ad yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lam yuhfaz an annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan an yi masa minbari ya rike sanda yayi hudu ba. Wannan shi maganar da Ibn Qayyim ya faɗa a cikin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad. Duk da an samu wasu irin su sana'ani a sunnul salam su yi kokarin su ce masa a ba haka bane, annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisi a cikin sunan Abi Dawud suka kawo shi da lafazin da babu shi a cikin sunan Abi Dawud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a yana rike sanda yana kan minbari yana huduba. To wannan wa huwa alal minbar babu shi a cikin wata daga cikin riwayoyi, kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala a cikin silsilar ahadithu dha'ifa mujalladi na biyu yayi bayani mai tsawo akan wannan, cewa kafin ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam minbari ya kasance yana rike sanda lokacin da zai yi huduba, yana jingina da ita. Amma bayan an masa abin nan lam ya akhudh la sayfan wala qausan wala asan. To idan mutum ya buƙaci zaka sanda yana iya rike sanda ba laifi bane, amma kada ya dauka cewa rike sandar wata ibada ce da yake neman kusancin Allah da ita. Idan ka rike sanda wannan buƙatar kace ta sa ka rike sanda. Anan zamu ga yace ahushu biha ala ghanami, ina kadowa dabbobi na abinci da ita. Wannan ya nuna cewa shi yake kiwon dabbobinsa. Wannan ya tabbatar maka da abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa wa huwa sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, cewa ma min nabiyyin illa wa qad ra'a al-ghanam, babu wani annabi face sai da yake kiwon dabbobi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu ar'aha li ahli makkata ala qararit, na kasance ina yi wa mutanen makka ni ma kiwo suna biya na ɗan wasu kuɗaɗe. Annabi kafin a aiko shi ya kasance yakan karɓi kiwo, yakan fita ya yi wa mutanen Makka su bashi dabbobin su je musu kiwo, ya dawo musu da shi su ɗan bashi wani abu. Wanda yake nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ya taso maraya tun yana ƙarami da kansa ya dogara, bai zauna sai an masa ba. Saboda haka gashi dai ɗan dangi ne a cikin Makka, baffaninsa ga sunan ta ko'ina, manyan mutane ne danginsa Banu Hashim. To amma duk da haka bai zauna sai an bashi ba, ya ce ai shi maraya ne ya tashi ba da a'a zuwa yake inda ake da dabbobi ba a da makiyayi, ya karɓi kiwo ya je musu kiwo ya dawo ya ba su bashi wani abu. Malamai suka ce akwai hikima a nan ta Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya annabawa su yi kiwon dabbobi kafin a ba su annabci, dan ya koya musu yadda za su shugabanci jama'a. Domin duk mutumin da ya iya haƙuri da dabba, ya iya gudanar da al'amuran dabba, ya iya danna zuciyarsa, to babu shakka wanda aka bashi gudanar da mutane zai iya haƙuri. Dabba ba ta da hankali, amma duk da haka ya iya gudanar da ita, ya iya haƙuri da ita, to wannan zai koya masa yin haƙuri yayin da aka bashi kiwon jama'a. To faɗarsa wa ahushu biha ala ghanami yana nuna ce maka shi ma ya kiwon dabbobi, kuma a cikin ma kiwon yake, don haka yake kaɗo musu da abin nan. Ya ce waliya fiha ma'aribu ukhra, ina da wasu amfanannukan daban, ina da wasu buƙatu daban tare da wannan sanda. Al-ma'arib jam'u ma'arab ko ma'araba, ma'aruba ko ma'araba ko ma'ariba bitaslithir ra, tana nufin al-haja. Waliya fiha ma'aribu ukhra, ina da wasu buƙatun na daban tare da ita wannan sandan. A nan ya dunkule cewa akwai wasu buƙatu kuma da zai yi a matsayinsa na matafi, matsayinsa na matafi yana da wasu wani wasu wato wasu amfanin nuka da sandan za ta yi masa baya ga waɗanda ya ambata zai iya daure guzurinsa a jiki da salkar ruwansa maimakon ya rike su a hannu sai ya daura su a jikin sandan sai ya rataya kaga ta yi masa amfani anan yana iya masa amfani yayin da ya zo zama hutawa yana iya caka ta ya rufa wani abu sai kenan sai ta masa inuwa sannan kuma zai buƙaci wani lokaci farauta a halin tafiya ya ga wani abin farauta zai iya amfani da sandarsa wajen yin farauta kamar yadda a cikin halin tafiya musamman a cikin jeji zai iya ga wata dabba mai cutarwa maciji ko wani abu mai kama da haka zai iya amfani da sandarsa a matsayin makami da zai kare kansa da ita hakanan idan ya zo rijiya yana buƙatar ruwa yana iya amfani da sandarsa ya ɗaura abin da zai jawo ruwan da shi a jikin sandar sannan ya jawo ruwa da ita saboda haka yana da amfanin nuka da yawa da sanda za ta yi masa akwai wani malami da ake kira Al-Jahiz ya rubuta ya yi fasili guda a cikin littafinsa Al-Bayan wa Tabayyun inda yake lissafa amfanin sanda iri daban-daban yana nuna maka falalarta shi yasa annabawa suka zan suna rike ta saboda wannan amfanin nata annabi Sulaiman alaihi salam akasance yana rike da ita saboda na farko ya amfani da ita lokacin da zai yi wa'azinsa ko zai abin nan in ya dogara da ita sai ya dade yana wa'azi sannan kuma an san irin mulkin da yake ba mulki ne na mutum kadai ba mulki ne na dabba da waye to sai da sanda ta in an ga wani yayi rashin abin nan a kwada masa to wani lokaci zai ba da aiki ya zo ya tsaya yana kallon masu aikin to dade wanda zai yi a gurin yakan dogara da sandarsa shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya sa aljanu suna ta aiki ya zo ya tsaya a kansu yana kallon su Allah ya karɓi ransa suka ɗau lokaci mai tsawo suna aiki sun tsammani cewa tsaye yake na kallon su Allah subhanahu wataala ya ce falamma
قَضَيْنَا
عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سِئَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ الله تي فلما قضينا عليه الموت لوكش إن مكة يهكون تاوى النبي سليمان متوى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سئته بقى بين دينونا مسيامته سي dan kwaro na ƙasa shine gara wacce ta kama sandarsa tana ta ci har ta rarrake sandar sai sandar ta kare tana karewa sai suka ga ya fadi yana faduwa falamma kharra suka ga ya fadi tabayyanatil jinnu sai suka gane ashe ya ma mutu duk muke ta wannan wahala suka gane cewa ashe ba su san gaibu ba da ake ƙarya ne tabayyana law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labisu fil azab al muhin da sun san gaibi da ba su dade suna shan wahala ba azaba ta wulakanci suna ta aiki tukuru ba dare ba rana ba hutu ashe gawa ce tsiye a kansu to cewa ga abin da ya faru yana nuna maka cewa sandar yake rikewa yayin da yake cikin ayyukansa to shine Allah subhanahu wataala anan ya yake gaya mana dangane da annabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wataala ya hada abubuwa da yawa tare da sandar annabi Musa alaihi salam wanda take dauke da ayoyi da mu'jizozi daban-daban wanda ita ta zama wato babban makaminsa wanda ya yaki makircin wato matsafa da ita ya yaki makircin matsafa da ita ya yaki makircin waɗanda suke tsageru da ita a nan za mu ga malamai suna cewa wannan ƙarin da ya yi a cikin ansar tambayar da aka yi masa Allah ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa wanda amsar ta shine asaya ko al'asa ya ce sanda amma kuma ya ƙara akan tambayar da aka yi masa ko dai dan bai san hikimar yin tambayar ba saboda haka bari ya tafada abubuwa wanda watakila a ciki ya fada abin da shi ake so a sani cikin ansarsa kuma da ya kala wani abu to shine malamin suke cewa wanda ya nuna halaccin malamin da aka yi masa fatawa in ya tashi ba da ansa ya kara wani abu a cikin abin da ba a tambaye shi ba musamman idan ya kula cewa shi mai tambayar ya kamata yayi wannan tambayar amma bai yi ba kuma akwai bukatar ya sani amma bai bi tambaya ba saboda yana da kyau ya kara masa wannan ansar wato ya kara masa cikin ansar domin ya kara fitar da shi daga wani abin da watakila ko da bai tambaya yanzu ba in an juma zai tambaya kamar yanda Abdullahi al-Mudlaji ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da ruwan kogi yaya yake ana iya tsarki da shi ko ba za a iya tsarki ya alwala da shi ko ba za a alwala da shi ba Annabi ya ce masa huwa at-tahuru ma'uhu sai ya ce al-hillu baitatuhu ruwansa mai tsarki ne shi ne tambayar ansa tambayar da yayi ce afa natawadda'u min ma'il bahr za mu iya yin alwala da ruwan kogi Annabi ya ce masa eh mai tsarki ne wannan ita ce ansar huwa at-tahuru ma'uhu sai ya ce al-hillu baitatuhu mushin cikin sa ma halal ne anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula cewa akwai bukatar ya san wannan ansar ma tunda ya gaya masa cewa suna yawo a cikin teku inna kunna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma wa idha tawadda'na bihi atashna afa natawadda'u min ma'il bahr wannan shine tambayar da ya masa ya nuna masa cewa su masu tafiye-tafiye ne a cikin ruwa su hau jirgin ruwa su yi tafiye-tafiye ko kwale-kwale su yi tafiye-tafiye saboda haka suna daukan kuma ruwa kaɗan ne wanda idan suka ce za su yi amfani da shi wajen alwala ya kare za su rasa ruwan sha saboda haka suke so su ji cewa ya halatta su yi alwala da ruwan teku ruwan kogi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ai ruwan na kogin mai tsarki ne ma'ana za ku yi alwala da shi to tunda har sun kasa fahimtar hukuncin ruwan teku to babu shakka ba za su iya gane hukuncin mataccen abu kifi ko wani wata dabbar ruwa in ta mutu ya halatta a ci ko bai halatta ba kuma za su iya samun kansu cikin wannan bukata za su iya zuwa suna jin yunwa ba abinci su rasa sai wannan mushen kifi gashi na ruwa ya arbo shi waje za su ci ko ba za su ci ba to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hillu baitatuhu mushen cikinsa ma halal ne kaga ya kara masa a cikin tambayarsa tare da cewa bai tambaye shi wannan ba kamar matar da tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta daga yaro ta ce ya rasul ali hadha hajj wannan ma zai iya yin hajji ya ma'aikin Allah yaro ne dan karami a hannunta tana shayar da shi zai iya yin hajji Annabi ya ce da ita na'am walaki ajr zai iya kuma kina da lada duk da cewa ba ta tambaye shi ba in yayi ladan na waye to amma tunda har ya ce zai iya yin hajji wataƙila kuma ta zo tana tunanin to shi ma za a bashi lada ko ba za a bashi ba saboda haka sai ya ƙara mata abin da yake tsammanin wataƙila tana da buƙatar saninsa ya ce walaki ajir kina da lada kamar yadda wani da ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar wanda duk yake da kwatankwacin ƙwayar komayya na girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ahadana yuhibbu an yakuna na'luhu hasanan wa thawbuhu hasanan afadhaka min alkibar ya rasulullah ɗayanmu yana so ya sa takalmi mai kyau ya sa riga mai kyau wannan ma girman kai ne wannan ita ce tambayar da Annabi da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi ya tashi bashi ansa sai ya ce da shi inna Allah jamilun yuhibbu aljamal alkibaru bataru alhaqi wa ghamtu an-nas bai tambaye shi inna Allah jamilun yuhibbu aljamal ba abin da ya tambaye shi wannan girman kai ne Annabi ya ce masa a'a shikenan ya bashi ansa to amma Annabi sai ya kara masa da wata fa'ida wacce dan ya fahimci amfanin makon ne yadda zai yi. Allah mai kyau ne, yana son abu mai kyau. Saboda dan ka sa takalmi mai kyau ko ka sa riga mai kyau ba laifi kai wa Allah ba. Allah yana son ya ga kamanninka ma mai kyau. Wal man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara masa a cikin tambayar sa alhalin bai yi wannan tambayar ba. To duk wannan yana daga cikin abinda malamai suka fitar da karkashin wannan ayar, kuma karkashin irin ladabin da Annabi Musa alaihi salam ya nuna. Allah ya ce da shi, qala alqiha ya Musa, Allah ya ce to jefar da ita. Fa alqaha, nan take sai ya jefar da wannan sandar bayan an tabbatar masa sanda ce a hannunsa. Sai Allah ya ce to jefar da ita. Fa alqaha, sai ya jefar da ita. Fa idha hiya hayyatun tas'a, sai ga ta zama macijiya tana sauri. Kalmar hayya tana nufin macijiya wacce ana iya kiran macijiya karaman hayya, ana iya kiran babba ma hayya. Dukkan su kalmar hayya tana kunsasu, ko mace ko namiji duk ana kiran su hayya. Mace ana iya ce mata hayya, namiji ma ana, namijin maciji ana iya ce masa hayya a larabci. Babu hayyun da hayya, duk hayya ne. To nan da Allah subhanahu wataala ya ce fa idha hiya hayyatun, sai ga ta zama macijiya. A wani gurin a suratul naml ce ka annaha jannu, falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun. Aljan shine dan kankanin macijin nan, mai sauri. Maciji ne karami amma yana gudu, sari'ul haraka, amma bai fiye mugunta ba. Shi muguntarsa ba ta kai ta su'uban ba. فألقاها فإذا هي ثعبان مبين كما يذكر في سورة الأعراف أو نقول إن الله كرهت ثعبان. ثعبان شنو كمرتش مشيجي إلين قاتم مشيجنا تكاجا أو نقول إن الله أشي حيا أو نقول يا أشي جان قولي بيو في سورة النمل القصص تهتز كأنها جان. أو نقول إنكم أكتي ثعبان. ثعبان شنو ببم مشيجي ميجرما to wannan ba tufka da warwara bace. Alqur'ani yana baka abubuwa daban-daban a gurare daban-daban wanda in ka hada su zaka gane surar yadda abin yake. Zai baka surar cikakkiya, hoton abin cikakke yadda yake. Wasu suka ce lokacin da ya jefar da ita farkon abin da ta zama jan, ta zama dan karamin miciji, ta rika kumbura sai gashi ta zama su'uban, ta kuma babban miciji. Shi yasa a wani gu a ce jan, a wani gu a ce. Wasu kuma malamai suka ce a'a, da ya jefar da ita din su'uban din ta zama babban miciji, kumurcin ta zama. To amma kuma tana gudu da sauri kamar yadda karamin micijin yake yi. Saboda haka da aka tashi sifanta saurinta, inda ake so a nuna maka saurinta, sai aka ce kamar jan, kamar karamin miciji. Inda aka so a nuna maka kuma girmanta, sai aka ce maka su'banun mubin, kumurcin miciji. Saboda haka ta hada duka sifofin biyu, ta hada sifar girma ta zama su'ban, ta hada sifar sauri ta zama jan. Shi yasa a nan sai aka ce hayya, wanda ta kuma hayya suna ne da duk ya kunshe su. Sai aka ce tas'a, kalmar tas'a din sai da zauka tana sauri, domin as-sa'i shine al-mashi bi shidda wa sur'a, mutum ya tafiya da ƙarfinsa kuma da sauri, shi ake kira as-sa'i. Don haka sai ya zama nan take, sai ya gashi ya ganta ta zama miciji babba, tana kuma gudu a ƙasa, bata tsaya ba, dan da bishiya ta zama za ta tsaya a gu daya. Yana jefar da ita sai ta zama miciji, micijin kuma sai ya rika gudu. Wannan gudun nashi zai ƙara tabbatar masa cewa ba rufa'idu ba ne, abu ne da gaske. Da in rufa'idu ba zai ga tana gudun ba, zai ga kawai tana tsaye da gude tana motsi kamar micizan sahara. Su wannan nasu duk na sihiri ne, haka ba na gaske ba ne. To shi nashi da yake na gaske ne sai zama tana gudu. To sai Allah subhanahu wataala ya ce da shi khudha wala takhaf, je ka kama ta, kakka ji tsoro. domin a lokacin da abin ya faru kamar yadda yazo a cikin wasu gurare walla mudbiran walam yuaqib ya juya a guje bai dawo da baya ba saboda mudbiran ya bawa abin din baya ita macijiyar baya ya sa gaban sa ya fita a guje Allah subhanahu wataala yace la takhaf innahu la yakhafu ladayya al-mursal kada ka ji tsoro domin ni manzanni ba sa ji tsoro a gabana tun daga nan Allah ya nuna masa shi manzansa ne saraka kai ya ji tsoro a gaban Allah a wurin Allah manzanni ba sa ji tsoro a wani gure ce aqbil wa la takhaf innaka min al-aminin dawo kakka ji tsoro kana cikin amintattu saboda Allah ya ce khudha wa la takhaf je ka kama ta kakka ji tsoro sanu'iduha siratah al-ula za mu bayar maka da ita yadda take ada anan zaka fahimci imanin annabi Musa alaihi salam cewa yana da yaqini ya samu sika da imani cewa da Allah yake magana da in ba da Allah yake magana ba yaga kumurci katu kuma yana gudu kuma a ce je ka kama shi shi kuma ba maganin miciji ya sa ba ko maganin miciji ka sa kaga sanda sanda ba fa micijin ba sanda ce a hannunka kawai ta juye ta zama miciji ko maganin micijin gare ka wannan sanda ba ita kai ba irin micijin da ka sha maganin za ka fita a guje to bare annabi Musa ya fito bai dade da yin auren sa ba ina an gwancin sa to sannan kuma ga shi kiwon sa yake yi ba wani makami gare shi ba kan komai ba kawai kumurci kato a ce khudha wa la takhaf to amma saboda imani da Allah saboda ka ya dawo ya kamata Allah ya mayar da ita yadda take wannan shi zai nuna maka yaqinin annabawa shi yasa komai zai yiwu a wajen su saboda sun yarda da Allah in ka samu al-yaqinu billah ya fi komai kuma ba abinda zai gagare ka matukar dai kana da yaqini galibi abinda yake rusa mu rashin al-yaqinu billah hatta addu'a da ake annabi ya yi Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da yaqini Allah zai ansa galibi yaqinin wannan shi muke rasawa irin kawai wai irin ka gwada din nan ka gani to ka gwada ka gani baka da yaqini Abdulrahman As-Sumait Allah ya ji kansa da rahma wani likita ne mutumin Kuwait wanda ya shahara da ayyukan musuluntar da maguzawa dubunnan mutane ne suka musulunta a hannunsa dubunnai mutumin Kuwait ne likita ne amma ya bar komai na duniya ya zama na banda shiga dazuzzukan Afirka yana da'awa zuwa ga musulunci ba abin da yake har Allah ya karbi ransa duk dukiyarsa gaba ɗaya nan ya sata mutum ne shi kadai al'umma ce a wata hira da aka yi da shi yake fadar wani ƙauye da ya shiga ya kirawo su zuwa su musulunta to ƙauyen suna fama da rashin ruwa sai suka ce masa inda gaske Allahnsa na gaskiya ne ya roƙe shi ya yi musu ruwa yanzu ba annabi ba mai wa'azi ka fita wa'azi kawai wasu tare ka su ce ya ce hankalinsa ya tashi sun ce inda musuluncinsa gaskiya ne shi ne addinin Allah to ya ɗaga hannu ya addu'a ruwa ya sauko ya ce to ai kun ga yanzu na gaji yana dai suka ce zauna ka huta ai ba wai sai kai addu'a ga inuwa nan huta yana dai ta dan kakkaucewa suka nuna masa ai ba matsuwa dan ka kwantar da hankalinka yi abin anitse ya ce shi kuma a lokacin ba wai yana shakkar Ubangiji zai iya yi bane yana ga jarraba ce kada wani abu ya zo ya faru ya shafi musulunci domin Allah ya so jarraba shi ya ki saukar da ruwan shikenan sai ya asara wannan ko shikenan su gurin su daman ayi ruwan shine Allah gaskiya ne mun ba ruwan ba Allah gaskiya ba gaskiya ba yace to shi wannan yake zudu ba wai shi ko ya ji kunya ko wani abu ba mutanen nan suka sa shi a gaba suka ce in dai da gaske ne wallahi yace ya daga hannu yace ya Allah ni bawanka ne wannan kuma addininka ne Allah Ubangiji ka sani ba ni da abinda na mallaka in shiryar da mutanen nan shiryar su tana hannunka ya dai nuna tazarru'insa da nuna kaskantar da kansa gaban Allah yace wallahi yana addu'ar hadari na tasowa ruwa ya sauka yace duk suka musulunta kuma wannan shi zai nuna maka yaqini da Allah shi yasa anan Allah yace kakka ji tsoro dawo yace je ka kama ta kuma ya ga masa sanu'idu hasirata halula kakka ji tsoro in ka kama ta za mu mai da ita yadda take wato za ta koma a yadda take kamar da Ubangiji yayi masa wannan saboda ya nuna masa ayar da zai nuna masa kafin ya je gaban Fir'auna domin in ya je gaban Fir'auna Allah ya san abin da zai faru matsafa za a tara masa za a ce ya gasa da su a daidai lokacin ba zai yiwu a ce a lokacin za a masa training ba saboda ka bari a yi masa training za ku za a tafi musabaka ko za a tafi ball ko sai a dan yi training an gagga yadda abin yake yanzu in a can ne sandar ta zama miciji ya gudu kaga ai duk abubuwan sun lalace ce to kai kana manzon Allah ya ka gudu su ce ma macizansu ne suka kore shi to da yake nan duk gurin gwaji ne duk babu matsala tsakaninsa ne da Allah da ya gudu aka ce dawo riƙe kama saboda haka yanzu ya gane cewa wannan sandar duk sanda Allah ya ce jefar da sandarka in ya jefar ga abin da za ta yi ya sani kuma in ya koma ya kama ta za ta koma yadda take saboda haka kaga ya samu wannan haka an ƙara kuma bashi nutsuwa cewa shi zababban Allah ne Allah ya zabe shi yace wadmum ilayka janahaka
wadmum ilayka
wadmum yadaka
wadmum yadaka وضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إن
Allah ce wadmum yadaka ila janahika sannan ka hada hannunka da kwibinka takhruj bayda'a min ghairi su zai fito fari sal ba tare da wata cuta ba ayatan ukhra wannan ma wata ayar ce daban linuriyaka min ayatina al-kubra dan mu nuna maka irin ayoyi irin manyan ayoyinmu اذهب الى فرعون انه طغى كتفي زوا ga fir'auna domin lalle shi yayi shishigi anan ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da bashi wannan training dan ya ƙara nuna masa wata ayar shine yace ya hada hannunsa da kuibinsa ila janahika janahika shine kuibinsa kamar yadda tsuntsu yake da janah yake da fiffike fiffike nan da sune kuibinsa to hannunsa ya hada su da jikinsa da gefen dama shine kwibin nasa a wani gurin za a ce jaibika jaib shine nan a wuyan riga inda zai saka hannunsa ta nan ya fitar da hannunsa ya dada shi ta cikin riga sai ya hada shi da jikinsa ba kamar yadda suke cewa ta a hamma ta saba a hannun a jikinsa zai hada hannunsa amma da jikinsa ya shigar da shi cikin rigarsa sai ya hada shi da jikinsa in ya hada shi da jikinsa ya fito da shi yana fito da shi sai ya ganshi bayda farisal kamar fitila yana haske kamar fitila annabi Musa alaihi salam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya su fattashi asmar ne adam ne tuwal kanahu min rijali azdi shanu'a kamar yadda cikin sahih al-bukhari annabi Musa alayhi salam da Allah annabi yayi Isra'i ya gansu Allah ya nuna masa su ya ganshi mutun ne dogo sosai shine tuwal yani shadid al-tul mutun ne dogo sannan wankar tarwada ne wato ba fari bane tas wankar tarwada ne to idan ya kasance wankan tarwada ne kuma sannan ya sanya hannunsa ya fito yana haske hasken zai fi bayyana saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce to wannan ma wata aya ce ta daban ka hada su biyu fa zalika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'i ka rike waɗannan hujjoji ne guda biyu mu'jizozi ne guda biyu daga ubangijinka zuwa ga fir'auna da mutanansa lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangije ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh